Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma biyo a hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 17 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalama Si Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labar.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tataccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller. Yayin da a yau kuma gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da kuma Nicaragua.
To kanin labaran kenan, za a ji cewa kungiyar Kristan Najeriya CAN ta ƙasa ta ziyarci ɗan gudun hijira da kuma fatar mai martaba Shehun Barno a Maiduguri.
Muna sai kai kira ga gwamnati na kuwa hanyar da za a talafa a talafa.
Za kuma a ji yadda tsoron masu sace mutane ke janyo cunkoso a tashoshin jirgin ƙasa a Najeriya. To kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafi da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke Paris, babban birnin ƙasar. Shugaban Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afka wa majami'ar mai shekaru 850, inda ya ce za a ƙayata ginin, yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunƙule wuri guda.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir. I am solemnly telling you tonight. This cathedral.
Yace a hakikanin gaskiya ina fada muku a wannan dare cewa zamu saki gina wannan majami'a tare. Wannan kaddara ce ga ƙasar Faransa, saboda haka wannan aiki zai zamanto abin da zamu sa a gaba cikin shekaru masu zuwa. Ko da yake gobarar ta lashe daukacin bangaren da aka gina da katakwaye, amma hukumomi sun ce ma'aikatan kashe gobara sun yi nasarar ceto fitattun hasumomin cocin guda biyu. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya miƙa saƙon jajinsa ga takwarin aikinsa Macron ta wayar tarho bisa wannan ibtila'i da ya auku a ranar Litinin. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tataccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa Donald Trump ya nasara. A wani abu da ake ganin mataki ne na cigaba da sukar binciken na Mala, a jiya Talata shugaba Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da alaka da zaben, duk da cewa shi kansa Trump da sauran Amurkawa jira suke su ga bayanan da suka da rahoton ke kunshe da su, wanda aka mika shi ga ma'aikatar shari'ar a kwanakin baya bayan da aka kwashe watanni 22 ana binciken. A ranar Litinin, shugaban na Amurka ya kuma ikirarin cewa abokiyar hamayyarsa a zaben 2016, wato Hillary Clinton, ce ta aikata laifi tare da kwamitin zartarwar jam'iyyar Democrat da kuma tsaffin jami'an tsaron ƙasar, waɗanda ya saba musu gugar zana da laƙabin ɓata garin 'yan sanda, inda har yakan ce ya kamata a binciki masu bincike. To a wani labari na daban kuma, a yau Laraba ake sa ran gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na ƙara ƙuntatawa ƙasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas, babban birnin ƙasar, da zaman naɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa, yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da 50 suka amince da shi. Gabanin wani jawabi da mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro John Bolton zai yi a yau Laraba, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya jaddada cewa za su iya bakin kokarinsu su ga sun dauki duk matakin da ya dace. A cewar Bolton, burin Amurka shine a miƙa mulki cikin ruwan sanyi, yana mai cewa sun kuduri aniyar ganin an yi sauyin gwamnati. a wani yankuri na ganin an sake hukumomin wato hukumomin Venezuela a wani yanayi na takura Amurka har ila yau ta kara nuna matsin lamba ga kasar Cuba wacce take taimaka hukumomin Venezuela labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya nada mai bada shawara na musamman Nicholas Haysom a matsayin mai taimakawa kungiyar tarayyar Afirka ta AU a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar Sudan inda dakarun kasar suka kifar da gwamnatin dan shugaban kasar Umar al-Bashir a makon da ya gabata. Antonio Guterres ya fada wa shugaban Majalisar Jisarwar kungiyar ta AU Musa Faki Muhammad cewa mai bada shawara Haysom zai zamanto cikin shiri a duk lokacin da ake bukatar sa. Shi da Haysom ya kasance shine babban jami'in majalisar ta dinkin duniya a Somalia a da. Amma bayan watanni hudu gwamnatin kasar ta kore shi a lokacin da ya yinkuri shiga tsakani a matsayin wakilin tsohon shugaban kungiyar Al-Shabab wanda ya so ya tsaya takara a zaben kasar ta Somalia amma hukumar zaben kasar ta hana shi. A da ranar Litinin din ta gabata kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya ya Allah wade da juyin mulkin na Sudan ya kuma ba da dakarun kasar wa'adin kwanaki 15 da su mika mulki ga gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin farar hula a yau Laraba masu zabe a kasar Indonesia suka fara kada kuri'un su da misalin karfe 7 na safe a gogon yankin zaben da ya kasance shine mafi girma a duniya wanda za a gudanar da shi cikin kwana guda a bangaren zaben shugaban kasa ana fafatawa ne tsakanin shugaba mai ci mai kuma sassaucin ra'ayi Joko Widodo da tsohon janar Prabowo Subianto mai tsananin kishin kasa akalla mutum miliyan 193 suka cancanci kada kuri'u a wannan zabe da ake yi a kasar ta Indonesia wacce ta fi kowace kasa yau musulmi a duniya har ila yau jama'ar kasar na zaben yan majalisun dokoki da misalin karfe 1 na rana agogon yankin ya kamata a rufe rumfunan zabe sannan ana sa ran samun sakamakon farko cikin sa'o'i bayan wata kidaya da za a yi cikin gaggawa a kuma watan Mayu mai zuwa hukumar zaben kasar ta Indonesia za ta fitar da sakamakon karshe mafi dai akasarin binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa shugaba mai ci Widodo shine zai lashe zaben amma abokin hamayarsa Prabowo ya faɗa ma wani taron manema labarai a jiya Talata cewa yana sa ran shi zai lashe zaben da kashi 53 cikin 100 na kuri'un da za a kada Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kungiyar Kiristan Najeriya CAN bisa jagorancin shugabanta Reverend Dr. Samson Ayokulle ta kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira a Maiduguri sannan ta kai ziyara ma mai martaba Shehu Borno Harun Dauda gare ka.
Kungiyar Kiristocin Najeriya wato CAN ta ba da gudunmawar kayayyakin abinci da kekunan ɗinki ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram daidaita da kuma ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke cocin EYN a garin Maiduguri. A jiya ne dai kungiyar ta ba da waɗannan gudunmawar ya haɗa da buhuhunan shinkafa 500 da kekunan ɗinki guda 50 da kuma tsabar kuɗi na naira miliyan 7 don taimaka wa 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Da aka ce ta adadin su ya ta samu fiye da 3,000. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Reverend Samson Ayokulle ne dai ga wannan gudumawa da kuma za su nufi jihohin Taraba da Adamawa da sake yi ga irin waɗannan gudumawa da waɗanda rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Mun dai tambayi shugaban kungiyar game da rigingimin da ake samu a Najeriya kama da garkuwa da mutane da kuma hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a ko ya yake kallon wannan lamarin.
I'm advocating that the leaders of the communities and the agents of government will be sincere enough, be patriotic to expose the unscrupulous elements within the community.
Ina kira ga shugabannin al'umma da kuma wakilan gwamnati su kasance masu gaskiya kuma masu kishin kasa don su tona asirin waɗannan tsiraru da ke cikin al'umma don sauran al'umma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Reverend Bitrus Mahmud dai shine shugaban wannan cibiya da ake kira EYN Church da ke anguwar Wulari inda kuma yanzu hakan wasu dubban 'yan gudun hijira ke samun mafaka.
Akwai rayuwa iri-iri, mataye da dama an kashe mazajensu, akwai wanda aka kashe 'ya'yansu, akwai wanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu. su ba to ya zama da damuwa trauma ya shiga kokolwan su so rayuwa din bai zama mana da sauki ba muna sai kai kira ga gwamnati ga ko hanyar da za a talafa ta maka bana
kabar kuna adadin mutane nawa ne anan pastor
eh yanzu anan muna da adadin mutane 3,600 banda wayanda suna zuwa suna host community
shugaban kungiyar Kristocin Reverend Ayukulle ya kuma zai ci fadar mai martaba Shehu Borno Dr. Alhaji Abubakar Umar Ibn Galbe Elkanami wanda mai martaban ya wani fitar tare da tawagar sa har mai masa karin haske kuma da rikitin Boko Haram din kamar haka
they are not family they are not from Borno they just came to Borno in disguise to seek for knowledge
yace wadannan ayan kungiyar Boko Haram bayan asalin jihar Borno bane ba kuma kabilin Kanuri bane sun shigo mana ne koi a fakanci da suna neman ilimi mutanen mu kuma basu fahimci manufar su ba kafin su farga har sun yaya da munanan addinin su wanda suka gurbata tarbiyyar ƴaƴan mu amma yanzu mun samu cigaba ta fuskan tsaro musamman ma ga wannan gwamnati mai ci a yanzu hakan sun ba mu goyen baya kwarai da gaske na garin cewa an kawo wannan ƙarshen matsalar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ta gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda bincike ya nuna cewa saboda tsoron gamuwa da masu sace mutane da yan fashi matafiya na raja'a ga tafiya da jirgin kasa al'amarin da ya janyo cunkoso da rigingimu a wuraren sayan tikitin shiga jirgin Hawwa Umar Gareki
A yayin da garkuwa da mutane don neman kudin fansa ya zama babban dillanci a Najeriya, hakan ya sa hanyar zirga-zirga ta mota ya rabu, hada-hadar jirgin kasa kuma yake cikar kwari. Mutane kan yi dandazo a tashar jirgin kasa don neman tiketi sakamakon wahalar da ake sha kafin a samu, da har ya sa ma'aikatan suka sauya jadawalin yadda za a rika karɓar tiketin jirgin. Wani matafiyi mai suna Muktar ya ce sufurin jirgin abu ne da ya kamata ya kawo sauki amma kuma sai aka samu akasin haka.
To alhamdulillahi mun ga sauki amma kuma amma saukin tana so ta zama bala'i gare mu saboda yanayin yanda ake sai da ticket din kaman jirgin yayi mana karanta saboda demand. Don ya kamata a ce idan mutum ya zo yana son ticket at a particular time ya kamata a rinka saida da ticket din a ce akwai portion na displays ake saida na rana ko na safe ko na yamma amma yanzu inda ake cunkoson nan gaskiya babu sauki a cikin lamarin
menene rashin saukin al'amarin
saboda rashin security na kan hanya
mun kenan dai ci baya a kasan nan
Halima Fana so farko nan zuwa kenan tashin shiga jirgi amma kuma da nan zuwa an samu tsololi sosai saboda ko layin ma yanda za a biyar da layin ma matsala ne ga wurin masu aikin balle mu da muka zo neman tikiti sannan wasu kuma suna sayarwa wasu tikiti kuma a gefe kamar ni na zo ga yaro ga layi ga rana tunda safe 11 amma kuma ba samu tiket ba sai yanzu hudu ya wuce kafin na samu tikiti da kyar ma na samu
Amina Gani ta ce ma'aikatan tashar jirgin suna buƙatar horo na musamman don tafiyar da aiki yadda ya kamata
ni gaskiya tunda nake zuwa wannan tashar jirgin ba da sauki nake samun shi ba ba su daya ba ba su biyu ba ina bin jirgin nan ko da cikin wani sati amma gaskiya ma'aikatan su ma ya kamata a gyara musu na daya iya magana da kwastomomi ba su iya ba ya kamata a gyara musu a kawo sabobin mutane da za su koya musu yadda ake yin aikin nan kuma yadda ake magana da kwastomomi na biyu kuma gashi nan suna nan daga baya za su sayar da ticket ma mutane a baya kuma bai kamata haka ba wanda suka zo tun daga safe suna nan suna jira amma ba ticket haka shinta har yamma za su tashi wurin tafiya ba za su samu ticket ba kin ga yanzu haka mutane na nan har standing har a zone a jirgin ma'aikatan kuma suka zo mutane tun daga safe mutum ya zo tun daga safe abu da ya kamata su lallabe shi su san yanda za su yi magana da shi su san yanda za a yi kowa ma ya samu a gama cikin lafiya amma ba su yin haka
a kokarin da ake yi dan shawo kan matsalar tsaro da garkuwa da mutane rundunar sojin Najeriya ta tura jami'an ta jihohin Kaduna Katsina da Zamfara domin samar da tsaro Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida yanzu kan bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Sunana Madina Dauda. A makon da ya gabata mun yi bita akan dambarwar da ke faruwa a fagen zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya inda aka samu ƴan takara na kujerar shugaban majalisar dattawa da na mataimakin sa har muka ji ta bakin ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP. A yau za mu tashi ne akan bayanan da jam'iyyar APC ta yi ta bakin mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar Yakini Nabena inda ya ce arewa maso yamma ta kawo shugaba Buhari sannan kudu maso yamma ta kawo mataimakin shugaban kasa. Saboda haka sauran shiyoyin guda hudu ne za su raba mukamin majalisar a tsakanin su kuma an riga an bada ta majalisar dattawa wa arewa maso gabas kenan arewa maso tsakiya da kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu su ne za su fafata. Wannan ya rusa cece kuce da ke tasowa akan cewa jam'iyyar ta riga ta bada kujerar shugaban majalisar wakilai ga shiyar kudu maso yamma. Daya cikin ƴan majalisar wakilai daga shiyar arewa maso tsakiya Muhammad Umar Bago yana cikin masu fafatawa akan wannan mukami ga abin da yake cewa.
Binciken da muka yi daga shekara 1999 har yanzu ba taɓa samun kakakin majalisa ko mataimakin shi ba daga arewa ta tsakiya. Kuma a wannan tafiyan fa idan ana magana za a yi conference za a ba mutane rewardin mutane ne saboda abin da suka yi to ai mun cancanta rewardin mu ne na uku. Da a ce sai da a gama zaɓe da za a zaɓi shugaban ƙasa da mataimakin shi to ƙila arewa ta gabas za ta ɗauka mataimakin shugaban ƙasa ne na biyu. To amma ba ra'ayi to ya mana haƙƙi ba gaskiyar magana kenan. Ana sallah dan lada ne. To ya cancanta arewa ta tsakiya ita ma a duba ta a waiwaye ta saboda menene ka duba ƙuriyoyi da ta kawo jam'iyyar APC ga nasara har jama'a Muhammadu Buhari shugabanmu yau ya zama shugaban ƙasa. Arewa ta tsakiya ita ne ta zo ta uku da ƙuriya kusan miliyan 2.5. Middin yau aka ce an dade ta arewa ta tsakiya a tsakakkaninmu za mu zauna mu duba me ya kamata sannan mu yi ma juna magana sannan kuma shugabanninmu da gwamnoninmu da sarakanmu za su sa baki a tsayar da mutum. To tunda jam'iyyar ta ce ita ba ta gata zabe ba bara mu yanke mata hukunci ba.
To amma ai ta yi a majalisar dattawa kuma tabbas za ta yi a majalisar wakilai.
To aka ce gani ga wani ya yi su wannan tsoron Allah abin da ya faru shekaran jiya faru jiya bayan da zai bari faru ba gobe saboda menene ba duba bane idan kin ga hadari na zuwa bayan la'asar aka samu ruwa gobe kan ga hadari kin san ruwa zai zuba ko kan faɗa miki ko faɗa miki san zai zuba saboda kan aka ci gaba da haka din. To in Allah ya yarda ruwan da ya zuba shekaran jiya zuba jiya ko zai zuba gobe.
Me kenan kake nufi?
To maganar shine idan na farko in tayi haka ta shiga hurumin demokradiyya duk da cewa jam'iyya ya kamata ta kawo abu ne a pepe ta ce to muna ganin saboda adalci muna da zone guda shida shugaban ƙasa na wanga zone din mataimakin shi na gazon ya rage zon guda hudu kuma kujerun da ake magana akan su kujeru ne guda hudu na speaker da deputy speaker na senate president da deputy senate president. To wannan gurare guda hudu din akan tsari su ya kamata a ba dama su dauka. To in aka ce alal misali an kai shugaban senate zuwa north east sai a bar mutanen suke north east zaɓen da suke so shine demokradiyya. Amma a ce wannan shine dan ciki na to zai ga dan kishiya. Bayan haka mu ma arewa ta tsakiya idan ana mana adalci aka bamu abinda za a bamu a jam'iyyace yanda nayi magana kwanaki nace idan da a ce jam'iyya yau ta tsaya ta ce south south ko south east ne za ta kai speaker to mu za mu yadda mu dauka deputy speaker. Amma
ko ina kenan ko
tsakiya
arewa na tsakiya
arewa na tsakiya idan yau jam'iyya ta fito ta ce to kudu ta gabas ko kuma kudu ta kudu za a kai wannan kujeran ba za mu ja da su ba don jam'iyya ta faɗa kuma akwai adalci a ciki ko da mutum
ɗaya in dai wannan ne sai ku yarda da jam'iyya
sai in wannan ne za mu yarda da tsarin haka. Amma a ce a kai kudu na arewa ba zai yiwu ba gaskiya.
Wannan furuci da Muhammad Umar Bago ya yi ya zo daidai da ra'ayin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani inda yake bayani kamar haka.
Bahaushe ya ce Juma'a da za ta yi kyau daga Laraba kan ganta. Ba a maje ga kan maganar kafa shugabancin ba, ga irin rikici da jam'iyyar da take zabe take ciki akan zancen wanda zai shugabanci. An cakuɗa, an damalmala, ba wai a yi maganar su 'yan majalisa su zaɓi wanda suke ji zai iya shugabantarsu don karan kansu ba. A'a, ana son a ce ko an so ko ba a so ba, haka jam'iyya take so. To kin ga wannan an fara tafiyar a gurbince ɗaya kenan. Na biyu, ba abun mamaki ba ne idan aka yi garaje APC ta sha mamaki. Na uku, abin da ya dame ni shi ne a bar 'yan majalisar nan su zaɓi wanda suke ganin shi mai shugabansu shi ya dace zai musu shugabanci, shi ne kwaran magana. Duk wani abin da za a yi saɓanin wannan ƙarshenta ba zai haifar wa ainihin ɗan ido ba majalisar ba da kuma ƙasar baki ɗaya, Allah ya kiyaye.
A nan na nemi jin ta bakin mai fashin baki a al'amuran siyasa, Ibrahim Musa. Ko ya yake kallon wannan dambarwar?
Ni a na ra'ayin bai kamata ba jam'iyya a matsayin ta na uwa da uban kowanne ɗan jam'iyya da ya ci zaɓe ta nuna wannan ɗan mowa, wannan ɗan bora. Ina ga abin da ya kamata bisa ga ƙa'idojinsu na majalisa, ya kamata a ba su majalisan dattijai da 'yan majalisan wakilai su zaɓi shugabanninsu da suke ganin cewa za su ainihin ba da gwagwarumar gudunmowa wa gina ƙasar nan da kuma tabbatar da ƙudurorin jam'iyyar da take kan gwamnati. Ina ga abin da jam'iyyar ya kamata ta yi ita ta ba da shawara, tunda ina ganin shugabancin jam'iyya ba zai je ɗakin majalisa ba ya zaɓawa 'yan majalisa shugabanni a wannan gurin. Dole 'yan majalisan ne za su zaɓi shugabanninsu. Sannan ina ga idan ma za su ba da shawara ita jam'iyya mai mulki, abin da ya kamata su duba sai su duba waɗannan sanatoci da 'yan majalisan wakilai, su duba tarihinsu, su duba ƙwarewansu, su duba su gani a cikin waɗannan sanatoci ko 'yan majalisan wakilai su waye suka ba da gagarumar gudunmowa a majalisa, ko ta gabatar da ƙudurori waɗanda suka ciyar da ƙasa gaba, ko kuma tsayawa tsayin daka a tabbatar da in an gabatar da kasafi an duba shi sosai, an auna shi da alƙawurkan da jam'iyya mai mulki ta yi, sannan an auna shi an gani ya dace da ƙudurorin jam'iyya, sannan kuma ya dace da ciyar da ƙasa gaba, ya dace da zaunar da ƙasa lafiya. Ina ga inda sun duba wannan sun bawa 'yan majalisun gaba ɗayansu wannan shawaran, ina ga ba za a samu matsala ba.
To kana nufin kenan matakin da jam'iyya ta ɗauka kamar katsalandan ta yi kenan a harkan majalisan?
Ba zan kira shi katsalandan ba, amma zai yi wa wasu 'yan majalisun zafi kasancewar kiri-kiri kana ɗa a ware ka gefe a ce kai ba ɗa ba ne, wannan shi ne ɗa, shi ne ɗan ma, zai musu zafi wanda idan ba su kai hankali nesa ba suna iya ɗaukan matakin da za a koma gidan jiya. Kowa ya ga abubuwan da suka faru ba ma a wannan majalisa ta takwas ba. A zamanin Gali Umar na Abba an gari jima da suka yi ta yi da shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Sannan a lokacin da Obasanjo ya ba da sunan wata wacce ake kira Honorable Mulkat da sunan jam'iyya, 'yan majalisa suka ƙi. Sai da Aminu Waziri Tambuwal ya sa kayan 'yan Niger Delta, shi kuma mataimakinsa ya sa kayan 'yan Arewa, suka tsallaka ta katanga suka shiga suka je suka yi zaɓensu yanda suke so, sannan suka koma suka gaya wa jam'iyya sun yi abin da ya dace don Allah wa jam'iyya ta yi haƙuri. Saboda haka da a tada ƙura a samu irin waɗannan matsaloli, a bar 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu da suke so, domin zaɓen shugabancin majalisa yana da muhimmanci wa talakawa da suka zaɓi jam'iyyar APC. Saboda wannan majalisa tana da gagarumar rawa da za ta taka a ƙudurori da ayyukan raya ƙasa da majalisar zartarwa za ta tura. Idan aka sake kuskure irin na baya, za a yi kon gaba kon baya har ya jawo matsalolin da talakawa za su ji a jikinsu su kasa ganewa matsalar daga ina take.
To a baya ka ce za a koma gidan jiya kamar matsalar da ya faru a baya. To a baya jam'iyya ba ta sa baki ba, shugaban ƙasa bai sa baki ba, su da kansu ne suka zaɓi shugabannin da kuma abu ya dawo ya rikice
ya zama ba a yi daidai ba. To me yasa kake ganin yanzu abin da za a yi ba a kyauta ba?
A baya ma an yi nune da aka yi nune da ke shi shugaban majalisar dattijai na yanzu gogagge ne, ya san harkar siyasa, sai ya faki ainihin yan jam'iyyarsa na APC suna ɗakin taro, ya sauri wasu ma a gurin suka kwana, ya sauri ya je haɗa kai da gagarumar jam'iyyar adawa ya samu wannan shugabancin, saboda ya san dokokin majalisar wanda ake kira House Rule, ya haddace su a kansa, ya yi amfani da wannan dama ya samu abin da tura suke kira quorum aka yi zaben shugabancin majalisar.
Yadda shirin ya kammala kenan a yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma masu nazarin al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijjani da Ibrahim Musa, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu huta lafiya.
Ya Allah ya Allah na duka.
Anan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisin jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisin tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum, idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan, kada kai aure.
An kuma mare ni, sai dai in mare ka. Tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙuri a ɗauki naka, don in kai mari ba za a marama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba.
To da fatan an amfana da wannan sakon. Yanzu dai ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
To Ibrahim, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alƙawarin sake gina majami'an Notre Dame cikin shekaru 5 bayan da gobara ta lalata cocin mai da dadan tarihi wacce ke Paris, babban birnin kasar ta Faransa. Shugaban Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa ƴan ƙasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afkawa majami'ar mai shekaru 850, inda ya ce za a ƙayata ginin, yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule wuri guda. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shishigin da ake ganin tayi ne domin taimakawa Donald Trump ya yi nasara. A wani abu da ake ganin mataki ne na cigaba da sukar binciken na Mueller, a jiya Talata shugaban Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da nasaba da zaben, duk da cewa shi kansa Trump da sauran Amurkawa jira suke su ga bayanan da rahoton ke kunshe a ciki. Ta wani labari na daban kuma, a yau Laraba ake sa ran har ila yau gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na ƙara ƙuntatawa ƙasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas, babban birnin ƙasar, da zumar nada a shugaban majalisar dokokin ƙasar, wato Juan Guaido, a matsayin shugaban ƙasa. Yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da 50 suka marawa Amurkan baya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya nada mai ba da shawara na musamman Nicholas Haysom a matsayin mai taimakawa kungiyar tarayyar Afirka ta AU a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar kasar Sudan, inda dakarun kasar suka kifar da gwamnatin da dadan shugaban kasar Umar al-Bashir a makon da ya gabata. Antonio Guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar kungiyar ta AU Musa Faki Muhammad cewa, wato mai ba da shawara, Haysom zai zamanto a cikin shiri a duk lokacin da ake bukatarsa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi ku ji wasu sabbin shirye-shirye, ciki har da wani rahoto na musamman kan shirin biyar diya ga manoma fararen fata a ƙasar Zimbabwe. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mamu Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injinan mu na wannan lokacin, John Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.